và khi mày giống cậu già. Siyasar Amurka ta ɗau zafi yayin da tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya tsallake Libya da baya. Kotun ƙolin Najeriya ta zartar da wani hukunci kan ‘yancin cin gashin kan ƙananan hukumomi. Sai dai masana na ganin da saurari na aka ba. Jama'a assalamu alaikum. A yayin da aka tunkari babban zaben shugaban kasar Amurka na wannan shekara, siyasar kasar na ƙara zafafa bayan da tsohon shugaban kasar kuma dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya tsallake Libya da baya, sa'ad da aka harbe shi a wani taron gangamin yakin neman zaɓe a jihar Pennsylvania. Jami'an tsaro a wajen taron sun harbe tare da kashe wani matashi ɗan shekara 20 da ake zargi da yin harbin daga kan wani rufin gini da ke kusa. A yayin da aka zuba komar bincike domin gano amsoshin dukkan tambayoyin da ke tattare da lamarin, Aisha Mu'azu ta tattauna da ambasada Dahiru Suleiman, tsohon jami'in diplomasiyyar Najeriya a nan Amurka, wanda ya yi bayani kan tushen wannan yanayi da hasashen yadda al'amura za su kasance a sha'anin zaben.
A dubi halin zaman Amurka, abu na farko kenan, inda kowa da yake so ya rike bindiga yana rike da bindiga, in ba ka son mutum za ka bindige shi. To Donald Trump a halin gaskiya siyasan shi ba siyasa ne irin wanda aka saba yi ba ko a Amerika ma. Ya zo ya dagula siyasan Amerika. To amma hari da aka kai mishi abu ne wanda ba za a amince da shi ba. Amma kuma in aka ce ba za a amince da shi ba, sai a dubi tarihin Amerika. An kashe shugaban ƙasa da ko ba a kashe ba, haka ya faru. Ronald Reagan yana farga an harbe shi, Security Service suka samu suka rufe shi da ciwo wanda zai yi shi la'ani ba. Shi Donald Trump shi ba ya yi sa'a haji da aka yi shi da yi shi la'ani da yawa ba. Amma kuma in aka duba tun lokacin da Donald Trump ya ingiza mutane suka je suka yi attacking majalisa, abubuwa suka canja. Yanda akwai wa'anda suna ƙaunan shi matuƙa, akwai wa'anda suke kenya da shi matuƙa. So Amerika ya rabu kashi biyu, masu son shi wanda za su sadakar da ransu don shi, da kuma wa'anda su ma za su sadakar da ransu don su samu su kawar da shi. Don haka abin da ya faru shi ma yana da hannu a ciki. Allah ni ci abin da ya faru ba, amma kuma Amerika zamanta kenan.
To zan ka daɗe bari idan yaya wannan al'amari zai yi tasiri musamman a harkar wannan takarar zaben da ake shirye, sannan wani irin tasiri zai yi a siyasar duniya?
Wannan abu da ya faru kamar yadda na faɗa, wasu za su ƙara son shi, wasu za su ƙara rashin ƙaunar shi. A da duk ko'ina a ƙiblansu Amerika ne. Amma tun lokacin da Donald Trump ya zo, abubuwa suka canja. Tun ba a yi zaɓe ba ma ya ce in bai ci zaɓen ba ba zai amince ba don an yi maguɗi. Wanda mu kuma muna ganin Amerika ta wuce ƙasan da za a ce an yi maguɗi a zaɓe. Amma Donald Trump ya kawo wannan, har ya sa ƙasashen waje har ma a nan Afirka, ina ka karanta jaridu ina sanin abubuwan da suke faruwa har a nan Afirka ma aka ce ya kamata Amerika su zo su koyi siyasa a kasashen Afirka, yadda ake zaɓe ba wai a ce in kwa faɗi zaɓe na an yi maka maguɗi ba. To duniya a yanzu ido ya waye ba kamar da ba. In aka dubi zaɓe da aka yi a Ingila kwanakin nan ko menene ya tafi dubi shi prime minister ya amince an kada shi ya yi congratulating wanda ya ci zaɓe ya je wajen King of England ya ba da takarda na murabus haka muka san ake siyasa.
A ƙarshen makon da ya gabata kotun kolin Najeriya ta zartar da wani hukunci da ya haramta wa gwamnonin jihohi taɓa kuɗaɗen ƙananan hukumomi tare kuma da haramta musu sauke majalisun ƙananan hukumomin barkatai a duk lokacin da suka ga dama. Kotun kolin ta yanke hukuncin ne kan wata ƙara da gwamnatin tarayyar Najeriya ta shigar a ƙoƙarin da take yi na tabbatar da samun ƴancin cin gashin kai ga ƙananan hukumomi a faɗin ƙasar. Sai dai duk da yake manufarta na marhazin da wannan matakin to amma suna ganin da sauran rina a gaba a fafutukar ta baiwa ƙananan hukumomi ƴancin cin gashin kansu a matsayinsu na matakin gwamnati mafi kusa da al'umma. Tsohon shugaban ƙaramar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa a jihar Sokoto Abdullahi Mu'azu Hassan na da irin wannan ra'ayi.
To gaskiya wannan gagarumar nasara ce ga ƙasarmu Najeriya musamman da abin da ya shafi ci gaba da kuma samar da tsaro. Domin idan ka duba ƙaramar hukuma kusan ita ce ginshiƙi na samar da abubuwan more rayuwa da talakawa. Wannan halin da gwamnoni suke yi a wancan lokacin da aka fito gaskiya yana daga cikin abin da ya jefa ƙasar nan cikin waɗannan hali. A cikin shugaban ƙaramar hukuma misali irin abin da ake fama da insecurity yanzu baya da kuɗi 200,000 da zai iya bayarwa a je a yi wani abu ba ne wani abu da ya wuce 200,000 sai da sanin gwamna ko kuma wani wanda gwamna ya saka kari wanda ba zaɓen shi aka yi ba. To kaga wannan abun gaskiya da kotun koli ta yi ni a iya fahimta ta gaskiya abu ne mai kyau amma gaskiya wani hanzari ba gudu ba in dai ba zaɓen kaso kan an cire shi daga hannun gwamnoni ba ya koma ga misali hukumar zaɓe ta ƙasa to har yanzu da saurare na aka ba domin misali yanzu in ka duba misali gwamnoni mafi yawa na ƙasa ba duka ba mafi yawansu za ka ga a tarihi ko asali ba mutane ba ne waɗanda misali za a ce suna da wata sun sha wata gudunmaya ba za ka ga yanzu misali yaren wasu ne kawai kuma za ka ga yaren wasu ne kuma yaren wasu sun ɗauko su don biyan buƙatar su ba wai sun ɗauko su ba ne saboda ganin shi da sun cancanci su zauna wannan kujera. To ni iya fahimta ta abu guda da zai da matsala shi ne a yi maganin gwamna ya yi ƙarfe ya sa wanda yake shi saboda gwamna ba zai sa kowa ba in ba so ko ba wanda zai kira shi kaza har yanzu kamar yadda gaya ma za a koma a gidan jiya cikin dare na za a kama ɗaukan katon kasan ɗin kuɗi ana kai ma gidan gwamna.
Kana ganin yanzu kasancewar gwamnatin tarayya ita ce ta shigar da wannan ƙara ya nuna kenan ita ce take da sha'awa na ganin cewa ƙaran hukumomi sun samu ƴancin cin gashin kansu wanda yanzu kenan kana ga yanzu gwamnatin tarayya za ta riƙa tura kuɗaɗe ne kai tsaye zuwa ga asusun abin nan da ake kira asusun ƙananan hukumomi ba tare da katsalandan na gwamnoni ba kana ganin hakan zai yi.
Sai ai kaga tun da duk ƙasar nan in ka duba duk wanda yake kan wata kujera ko wani muƙami ai doka ce ta kai shi saboda haka wannan doka dole za ta tsaya amma aikinta tasirin shi shi ne abin tambaya nan ne aikin yake ma'ana wane ne za a ba kuɗi ya tsaya kai da fata ba zai ba gwamna kuɗin ba gwamna ba zai kira shi ba ya ce ka ciro kuɗin nan ka kawo min ya bar shi that is inda matsalar take ai. Ya ce ba zai ba da wahala ka samu wani wanda gwamna zai kira shi ya ce mai misali za a samu wani mutum guda a ce ka je duk ciyamoni kowa ya shigo kaza ya kawo to da wahala ka ga an samu wani ciyaman wanda zai ce shi bai bayarwa saboda ya san in ya ce bai bayarwa gobe gwamna zai sake karfe a cire shi a sa wani.
Masu saurare a nan za mu dace aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin Daddy Balawe daidaita mana sautin shirin Mai Tala Faruk sanin na ke muku sallama daga Washington DC.